الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأن حق هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيك وذكرتم من التفسير أيو يوم الثلاثاء رانا ثلاثة قوم الشاة تقوط قوات الرملانة هجرة منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة كان هذا كرة دبودة دا تريخه دا أربعين دا أكو وان دا إذا مودي دا قوم الشاة ترى قوات الأفريل بلادية النبي عيسى بن مريم عليه السلام إلى اللساهن يتبت كان هذا الشكرة دبو بيو لأشرين دبيو كافي متقبا أكوي ونساب أثبتي أتوجين إيافوت أنم بوتي وأندا سكتورو تكدا سونا سابن أثبتي نيو لايف هوسبيتال بوتي نيو لايف هوسبيتال بوتي وأنا سكتي أبادا سنر وانتوا ذا سبول إقوفا مسمى أقوما ننكر شيء كيوا غني الليكتا ينا مطعين كوتا ورنغو مينا كشي أشرين بساتري نما غني وجه وجه فياتا هاي هو أدميشن دا سورانسو ورنغو مينا كشي همسن بساتري na wa'anda suka shekara 60 a duniya wato yayi sama da sauransu. Saboda haka duk wanda yake da wata matsala ko yake da bukata ko yake da damuwa to zai iya halartar wannan sabon asibiti, private asibiti ne New Life wajen Kofuwar Airport a nan cikin garin Bauchi. Amma kuma wannan gara basa a goman karshe ne, kuma ba mamaki kaga wannan gara fasa zai shafi har wanda suke wajen Bauchi kwarai da gaske. Tunda an kawo takarda mun fada duk wanda ya ji a goman karshe ko daga Patakol ne kaga in yaga zai ci ako ya zo to zai samu wannan discount ne. Allah ya saka musu da alheri. Sannan ga wata baiwar Allah tace Allah ya rasuwa wa mijinta da babanta da mamanta, saboda haka tana neman a taimaka musu da addu'a Allah ta'ala ya jaddada musu rahama. To ai kusan kowa ma ka taba shi, shi ma yana da matattunsa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan wata ko katin wannan wata duk da wannan wata suna nan da yawa wanda ba za mu iya lissafa su ba. cikin su har da wani babba jigo a kwamitin masallacin nan, wanda yana ɗaya daga cikin masu taimaka mana a bayyane da ɓoye, wanda muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Allahumma ighfirhum warhamhum wa atihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi murkalahum wa ghasilhum bil ma'i was-salj wal barr wa naqihim min al-khataya wadh-dhunubi kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu muti'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Allah gafarta mana gaba daya. Har ila yau muna nan cikin suratul Rahman. A yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu wanda ya gabata. Mun karanta fadin Allah ta'ala, marajal baharaini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani. Wato Allah ta'ala ya sanya waɗansu ruwaye guda biyu a cikin kogi kaman guda ɗaya, ko matafiya guda ɗaya, kai sai ka ɗauka wato ruwaye ne guda biyu, ko kuma koguna ne guda biyu, amma kuma ba sa shiga cikin juna, ba sa yin ta'addanci wa juna. Mai yiwuwa wannan ruwan za gan shi fari, wannan kuma za gan shi baƙi. Mai yiwuwa wannan ruwan za ka ji da dumi, wannan kuma yana da sanyi. Mai yiwuwa wannan ruwan za gan shi a gurɓace, wannan kuma za gan shi kiliya. To a dalilin wannan darasi da aka sa, akwai wani nan kusa da Bauchi hanyar liman Katagun, ina jin kafin aje Bununu ya faɗa mini sunan kogin amma na manta. Yace wani lokaci idan ruwan ya zo, yakan zo ne da harshe ko kala guda uku, haka yake tafiya a jere. Duk waɗanda suke wajen sun san wannan. Saboda haka ko dai ka ga fari, ko ka ga gurɓatacce, ko kuma ka ga baƙi, haka za su rinka zuwa a jere suna tafiya. Wannan ba zai shiga cikin wannan ba, wannan ba zai shiga cikin wannan ba, kuma ko da ka haɗa su ba za su haɗu ba. To kaga kenan a kusa-kusa da mu ma da wannan alama, kamar yadda aka bani labari a yankari amma ban tabbatar ba, yasa na ce ni ban taɓa zuwa ba. Amma a wurare da dama ana iya samun wannan, wanda Qur'ani ya ce marajal baharaini yaltaqiyani. To kaga ma ana samu aktara min baharaini, tunda idan ruwa har kala uku ne yake tafiya a lokaci guda, to kaga an samu baharun wa baharun wa baharun, ya zamo biharun kenan, sun zamo koguna kenan. Domin Allah ta'ala ya gwada tsananin ikonsa da kuma ainihin cikon ikonsa. Saboda haka bainahuma barzakhun la yabghiyani, sai Allah ya ƙara da cewa akwai kuma ruwa yanda ya khuruju minhuma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وأبن بيت يا أنبا يخرج منهما ينافتا لغوات أن الروح يبدأ بهما بمبنتا. Ko da yake malamai sun ce ɗaya daga cikinsu ne yake bayarwa, ɗayan baya bayarwa, domin kowanne da irin abin da yake bayarwa. Kamar yadda muka buga misali a jiya, ruwan da ka gan shi kiliya mafiya yawa ke ake yi ana wanki da shi. Ko ruwan kogi ne in aka je aka tono, akwai ruwan da ake wanki da shi da wanka amma ba a sha. Akwai kuma ruwan da yake in sun tone so gan shi sun san ruwan sha ne. Saboda haka ba za su ɓata lokaci wajen yin wanka da wanki da wannan ruwan ba. Sannan kamar yadda muka ce mafiya yawa ruwa yanda ake samun kifaye da waɗansu namu na cikin ruwa, to wannan ruwa ba a sha, kuma ba a wanki da wannan ruwan, ba a wanka da wannan ruwan. Don in ka yi wanka da wannan ruwan sai ka nemi wani ruwan ka sake wanke jikinka gaba ɗaya. Saboda haka akwai ruwa yanda Allah ta'ala ya kasance yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Ana samu lu'lu'u, wannan mai tsadan nan, mai nauyin nan, wanda kowa yake so. Idan ka ga mutum da lu'lu'u, to lalle akwai abin da ya takadun, yana da dukiya. Idan ba shi da kuɗi ba zai iya mallakar lu'lu'u ba. Wal-marjan da kuma marjani, kuma ana samun su ne a cikin ruwa, arziki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa. to an ambaci waɗannan abubuwa guda biyu alhali ba su kadai bane tunda kaga anan ba ambata mana kifaye ba ba ambata mana dori na ruwa ba ba ambata mana waɗansu dandalan kwadi da suke cikin ruwa ba akwai masu cin kaguwa kaguwa ma cikin ruwa ake samu sannan ana fitar da gishiri a cikin ruwa ana fitar da suga a cikin ruwa duk waɗannan ba ambata mana ba saboda an ambaci waɗannan guda biyu domin su kasance mabuɗi ga waɗancan yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan min majmu'ihima fa idza wujida zalika li ahdihima kafa wannan iko ne na Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya fada a dunkule amma mai yiwa a ɗaya daga ciki za a samu shine ya masharal jinni wal-in ya kutaran mutane da aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba ne daga cikinku to amma a cikin suwa yake samun manzannin Allah a cikin mutane ban da aljanu babu annabin da aka aiko shi cikin aljanu babu manzon Allah da aka aiko shi cikin aljanu amma sai ga aya ta ce ya ma'sharal jinni wal insi domin a gwada cewa a guda ɗaya ake samu an samu a guda ɗaya tamkar an samu a dukansu ne yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan saboda haka an samu a ruwa ɗaya shi kenan kamar yadda aka ambata mana a ƙasan zamfarane ko ina ne wanda ruwa ya zo ya tafi to wannan yakin nan da yake cikin koge ana binsa ba mamaki ko kusa da mu ma mutum ya dace zai iya samu idan aka zo duwatsu ne ake samu su ne lu'lu'u ana samun duwatsu dinari sannan ana samun diamond ana samun marjani waɗanda suna da tsada idan mutum ya samu kamar dunkulen hannuna ina jin ya fi ƙarfin zama a Najeriya sai dai Dubai ƙwarai da gaske wannan dunkule kamar hannuna haka ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya arziki a ko'ina inda kana so ka nemi arziki nema a wajen Allah kuma wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba sai dai ba mamaki ba kawai zai iya samun dunkule ya hadu da wani waye ya dan boko mai wayo wanda yana gani zai ce a zai ce wannan ai ina jin wannan shine wanda ake yin boris da shi ana sawa cikin tayin keke sai ya wulakanta abin zai ce ga naira 2000 ka karba ki kuma zai karba ya ta murna daga nan abin miliyan 2 aka karba aka baki 2000 ai abin da mafi yawa ke wa kauyawa kenan domin waɗansu da yawa daga cikinsu su suke samun wato waɗannan arziki na ƙasa amma ba san kansa ba al'insanu a duhu ma jahila saboda ɗan adam idan bai san abu ba to shi makiyin abin ne yana ma Allah Allah ya rabu da shi daman ba wanda ya saba baki naira 2000 sai idan an zo zaɓe wala Allah lokacin da ake watsa kuɗi shi ne zai samu 2000 to ya samu dutse wanda yake mai tsada ki bai san kansa ba an ɗauki naira 2000 an baki an je an sayar da abin naira biliyan 2 ko da yake anan an zalunce shi an zalunce shi ta ina shi ma ba wahala ba kawai ya zo tsallakawa ne sai ya gan shi da kyalkyali abin ya bashi awa ya ɗauka yanzu idan mutum ya zo da dabbansa ko ya zo da abinsa daga ƙauye shi bai san yadda kasuwa take ba kafin ya shiga kasuwa sai ya samu wani dab da cikin kasuwa ko yana shiga kasuwa sai wani ya tare shi domin saboda in ya tare ka hanya akwai matsala ya sa aka ce talakin rikab waɗannan ko arukban manzo Allah ya hana wannan a kyale mutane su iso kasuwa domin su sayar da farashin kasuwa saboda haka ya zo da abinsa a cikin kasuwa kawai taron sai ka hadu da shi ka ce ka sayar mini ya ce nawa za ka saya sai ka yanko wani kudi sai ya ce kawo alhali a cikin wannan yankan wato ka gama yanke shi gaba daya amma sai ya ce maka kawo sai ka ɗauka ka baki to wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dalilin da yasa aka ce masu wayo kan su karbi maganar ciniki kenan ku kyale mutane su zo da abubuwansu ku kyale masu saya su je su saya saboda me saboda Allah yana azurta sakin ku da saki in baka sani ba aka zo aka yi wannan kike na ya tafi a fayo abin naira miliyan 2 an baka 2000 kana ta murna ka je kai ake hakuri ka je ma majalisan ku ka ce me awara ta kawo ka sai awaran dubbe wuce 200 ko 300 ba kowa a majalisan ya ci ai a kauye haka ne kana ta murna to gejin arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara maka kenan, wani ya hau doron ka kuma ya ci arziki. Wannan harka wato ta kafi kasuwanci, shi yasa a cikin harkan kasuwanci wani lokaci za ga wani abu kaman ba daidai bane, amma musulunci ya riga ya bada dama. Tunda kullum muna fada duk abin da ka sayo shi naira 1000 sai ka zo sai wani ya sayi shi naira 2000 ko 3000, babu zalunci a ciki. Allah ne ya azurta ka da kamata ya sai ya taja, sai ya taja 1000 ma ya ce ni ba zan saya 1000 ba, ya ce eh, ya ce 600 zan saya. Wanda akwai kabilan da su sai su yanka abu, su ma giya za a sun zo da shanunsu sai a yanka su ƙwarai da gaske. Wai shi yana zo ya maka wayo, to ya yi wayo a wani waje shikenan, ko kuma ya zo an ce ana ciniki da shi ya ce ni ba zan shayar haka ba, shikenan sai su zaunar da shi. Bayan haka sai zaunar da shi sai a kawo masa fanta da biredi, sai a sayo masa kofi. Allah ya kyauta. Na'am. Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Lalle lu'lu'u da marjan suna fita daga cikin waɗannan koguna kamar yadda aka ambata wa kasaha hadha al-itlaq. Wal-lu'lu'u ma'ruf. Lu'lu'u alida an sai shi yana da tsada a duniya. Wa al-marjan, amma al-marjan fa qila huwa sigaru al-lu'lu'. Aka ce yan kananan lu'lu'u wa qila kibaruhu wa jayyidu. Aka ce su ne manyan, wakila huwa nau'un min al-jawahir ahmarul lawn, yana nan ja musamman matan da daga nan arewa idan sun je Lagos, yana daga cikin babban abin da suke sayowa a Lagos irin waɗannan marjani, saboda alakan da ke tsakanin Yarbawa da Inyamurai. To marjani a lokacin ya yi yawa a Lagos, sai ga mutanenmu matanmu na arewa abin da ake saya musu kenan, ranar biki ko ranar suna sai su zo su sa. Amma duk wanda ka ganta da wannan, to ko dai mijinta mai matsayi ne ko ɗanta mai matsayi ne a da, sai dai ina ganin kamar murjanin, ina ganin wani abu ne mai kama da roba haka. Ko da yake da ana samun waɗansu duwatsu kamar yadda na gani a kasashen Malaysia da Indonesia, suna samun waɗansu duwatsu za su zo su gyaggyara su abin sha'awa kala daban-daban, sai su huhuda su mayar da su abin wuya ko kuma yan kunne, wanda kowanne da farashinsa daban. Amma asali duwatsu ne da ke cikin yaki inda ruwa yake biyowa, ruwan zai zo daga wata ƙasa ko daga wani waje mai nisa ko daga kan duwatsu, zai zo da waɗannan yan ƙananan duwatsu masu kyalkyali, sannan kuma in ya zo sai ya bar su ya wuce, haka yake babbazawa. To kuma sun san lokacin da suke zuwa suke ainihin kwasa. To duk lokacin da ka je kana zazzagawa, akwai kasuwa ta musamman da ake jera waɗannan. To a da a Lagos ma haka ne, wanda matanmu abin nan kaman iyayenmu da kakanninmu, duk ba zan ce matanmu ba, sai dai iyayenmu da kakanninmu su ne waɗanda suka yi ta sayowa. Mai yanda za ka samu wata tsohuwa mai shekara 80 ko 90, ko ka samu wani baba kima wanda ya kwana biyu ya yi zaman Lagos, a da ya yi zaman waɗansu wurare, ba mamaki matarsa a samu tana da wannan. Kuma bayan duwatsun sai aka zo ana yin waɗansu abubuwa na roba, wanda za ka gansu su ma suna da sha'awa. Sai dai su marjani ko nau'o'in marjani ba su kai lu'ulu'u ba. Amma a nan ya faɗa mana akwai saɓani, saboda su ma Larabawa suna ganin wato lu'ulu'u da marjanin kaman abu guda ne, wasu kuma suna ganin mabambantan abubuwa ne. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ƙarin bayani ya ce cikin ruwan nan akwai ni'imomi, akwai albarkatu masu yawa. Wa min kullin ta'kuluna lahman fariyan, daga cikin kowane kogi kuna iya samun nama wanda yake ɗanye. Kuma sai aka ba da dama aka ce duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa idan an same shi, to ko da ba a yanka ki ba, inda aka samu mushensa ya halatta ki. Komai karantinsa, komai girmansa. Shi yasa in za ka iya cin kwaɗi waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa, shi kenan kana iya cin ba za su cutar da kai ba. Tunda waɗansu suna ce kwaɗin da suke tudu su ne aka hana a ci namansu, amma banda na cikin ruwa. Sannan kuma ga waɗansu ‘yan ƙanana-ƙanana karame shi ne ko mene ne, amma an ka bincika sai ka samu hadda waɗansu ƙwari, hadda waɗansu ƙananan kunamai na ruwa, hadda waɗansu ƙananan ƙadangaru na ruwa, duk an kwaso su a cikin wannan. Amma da yake an ce duk abin da ke cikin ruwa ba sai an yanka ki ba, shikenan aka zo aka soya aka sa gishiri da yaji, shikenan sai ga mutum yana ta ci yana neman ruwan sanyi domin ya dora akai. Saboda haka ko da dabban nan dori na ruwa ce aka same ta, kamar yadda sahabbai suka taba samun ambar, Annabi ya tura wata tawaga domin su je su yi yaƙi ko su yi ainihin leken asiri a waɗansu wurare. To da suka je babu abinci, yunwa ta kama su har kalan jikinsu ma ya canza, sun yi kusa su fita daga cikin hayyacinsu, amma kullum suna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sama musu mafita. To suna zuwa sai suka je bakin ruwa, sai suka samu wata dabba shirin. Su da farko ba su gane ba, sai da suka je sai suka gane wata dabba ce da ake kiranta ambar. Ruwa ya koro ta saboda ta mutu. Daman dabba idan ta mutu, to ruwan kogi yakan koro ta bakin gaci ne. Shi ne suka dauki wannan, suka ce arziki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. Amma fa ban san hukuncin cewa ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba. Suka ce tunda su bakin Allah ne, sun samu arzikin Allah, suka ce kawai su yi bismillah su ci abinsu. Kuma a farkon musulunci dama haka ne, akwai abubuwa da dama an haramta su ne gradually, walansu abubuwa da dama an bayyana halaccin su ne gradually. Ba lokaci guda ne Allah ta'ala ya ce abu kaza da kaza da kaza haramun ne ba, ba lokaci guda ne Allah ta'ala ya ce abu kaza da kaza halal ne ba. Shi yasa Al-Qur'ani Allah ta'ala ya baza shi bangarori daban-daban wa Qur'anan, wato Al-Qur'ani wanda muka rarraba shi domin me? Domin ku karanta shi a natse, don ku fahimci dokokinsa a natse. Saboda haka shi yasa kawai suka diba, suka yi ta amfani da shi, masu diban mai suna dibawa, aka ce sai da aka samu waɗansu suka zauna a ramin idon wannan dabba ne, mutum sun kai bakwai. To wannan dabban kamar yaya take kenan? Kuma kashin haƙarƙarinta, mutumin da ya fi tsawo a cikinsu sai da ya hau kan raƙumin da ya fi tsawo ya tsaya, aka sa kashin haƙarƙarin ya zo ya wuce ba tare da ya taba kashin haƙarƙari daga nan zuwa nan ba. Shi ya sa manya-manyan ruwaye na duniya duk waɗanda suke shiga su sun san da wannan. Duk akwai kifi shark ɗin da in ya ga kwale-kwale ma kifa shi yake yi kawai. Kifa shi yake yi kamar mota ce kawai ta taka ƙadangare. Mota su kutumta taka ƙadangare, ai kaga ba za ta ji komai ba. To haka shark ɗin nan zai zo ya kifa wannan kwale-kwale, ko mutane nawa ne? Saboda ba za su iya da shi ba. Allah fa yana da halittu masu yawa. Ku bar ganin ku mutane kuna nan kuna walwala, waɗansu suna iya shegensu yadda su ga dama. Ku ɗauka cewa babu abin da ya fi ƙarfinku a cikin halittun Allah, wallahi kun yi kalam. Duk wanda ma ya yi tunanin wannan wawa ne, ai kamar yadda kullum muka sha faɗi ne, idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya turo maka babban abu. Yanzu ko aljani ya ka halaka da kiya, za ka yi ka rabu da kiya, ya zama maka halaka kai, sai dai ka mutu da aljani wanda baka kai ma mala'ika ya zo ya yi dilin da kai ba. Baka kai mala'ika ya yi dilin da kai ba. In Allah ya ga dama kuma sai halaka da wani ƙaramin ƙwaro, kana zaune kawai, wani mugun sauro lange-lange mai raman keta, in ya ga dama sai ya zo kawai ya shiga hancinka ko ya shiga kullinka, kafin a kai ka asibiti ya riga ya gama da kai, ka tafi. Ai kaga dan adam babu yadda za a yi ya zo yana taurin kai, yana rigima, yana gadara, yana botsarewa, yana ganin kamar ya fi ƙarfin wato ikon Allah. Alhali wasu ma daga cikin halittun Allah ko da ƙanana ne, wallahi bai fi ƙarfinsu ba, balle manya. Saboda haka Allah yana da halittu masu yawa, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. To waɗannan dai sahabbai zama suka yi sai da suka yi sati biyu, waɗanda suke ƴan faro-faro sai da suka yi ƙiba, saboda sun samu naman kifi da mai na kifi suka yi ta ci. Da suka tashi tafiya sai suka ɗibi guzuri suka ce sai sun tafi da wannan sauran naman har birnin Madina sun gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka sun ci sun ci sun bari, sun ɗibi na ɗiba sun bar na bari. Wannan fa dabba guda ɗaya, sahabbai masu yawa shi ne da suka dawo birnin Madina aka gan su sun yi ƙulƙul, ai kukan wannan tafiya ta yi kyau, kowa mun gaki sai keƙi yake yi. Me ya faru? Suka ce ai kunji-kunji abin da ya faru. Ya manzon Allah, ga ma alama mun zo maka, wato mun yi guzuri ga alama. Sai manzon Allah ya ce, a ya ce to ni ma ku san mun zanta ba. waye yanka wannan dabba Ambar? Waye yanka? Ba wanda ya yanka ta. Waye kake ta? Allah ne ya kake ta. Yasa duk dabban da take cikin ruwa take rayuwa a cikin ruwa, to kisan Allah shine yankan ta. Amma dabban da take kan tudu, Allah ta'ala ya riga ya yi bayani, manzon Allah ya bayyana, kisan Allah mushe ne, haramun ne. Yankan ka bisa ka'ida, wannan shine halal. Ina fata an gane. To yakhruju minhum al-lu'lu wal-marjan. Allah ta'ala yana fitar da halittu masu yawa daga cikin ruwa. Fallahamu min kullin minal al-ujadi wal-azbi. Malam yace za a iya samun wato naman ruwa a cikin kowane irin ruwa, saboda akwai ruwan da yake gishirin gishiri ko mai zarbi, akwai ruwan da yake kuma mai zaki. To kowanne ana iya samun nama a ciki. Walhiliyatu innama hiya min al-mali duna al-azbi. Amma kuma idan ainihin abubuwan ado ne, kamar lu'lu, kamar marjan, kamar ainihin diamond, kamar duwatsu masu haske ko masu tsada, to waɗannan su ba a samun su sai a ruwan da yake mai gishirin gishiri. Walamma kana ittikazu hadhihi al-hilya ni'ma, da yake waɗannan abubuwa duk ni'ima ne ga dan adam. Ala ahli al-ardi, ga waɗanda suke bayan ƙasa, imtanna biha alaihim. Shi yasa a ƙarshe Allah yake fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wayyaku mutane da aljanu, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa? Ga shi Allah ya hore muku koguna, ga ruwa ya iri daban-daban, ga albarkatun ruwa iri daban-daban. To me yasa ba za ku gode wa Allah ba? Me yasa ba za ku bauta masa ke kadai ba, ba tare da kun yi shirka da shi ba? Sai Allah ya ce me?
Walahul jawaril munshaatu fil bahri kal a'lam. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وقال الكريم بياني وتني إما تمسمى وله الجوار المنشآت أو تكراء وله الجوار المنشآت ما في أيوة أورش المنشآت دون يكراتو دورش كي أرجع يتابع دولنا أما يزوي تكرو دهار المنشآت وتوصل إن كسر عليه دوصل إن فتاة wannan yana gwada kamar ismul fa'il, wancan yana gwada kamar ismul maf'ul, wanda yake kusan fasaran su ɗaya ne, yani as-sufunul lati tajri fil bahr. Lalle Allah ta'ala yana da waɗansu manya-manyan halittu na jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin manya-manyan koguna ko kuma ƙanana. Qala mujahid ma rufiya qal'uhu min as-sufun fa hiya munsha'a wa ma lam yurfa qal'uhu fa laysa bi munsha'a. Akwai wanda yake da tuta a can sama, akwai wanda bai da tuta. To ana maganar manya-manya masu tuta. Ku duba ku gani lokacin da Al-Qur'ani yake sauka, yau shekara 1440 da wani abu da saukan Al-Qur'ani, ko ba haka bane? Yanzu manya-manyan jiragen da ake samu haddana yaki, jiragen ruwan da ake samu haddana yaki, da waɗanda suke lodo mai, da waɗanda suke ɗebo suminti, da waɗanda suke ɗebo farar ƙasa, da masu kawo mana tayal, waɗanda suke cikin manya-manyan koguna, a zamanin Annabi akwai su ne? Babu. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walahul jawaril munsha'atu, yana da jiragen ruwa, saboda wancan lokaci akwai jiragen ruwa irin nasu. Amma ba ku sani da mutanen Makka da mutanen Madina su ba su saba da ire-iren waɗannan jiragen ruwa ba. Ka duba ka gani Makka tana kusa da Jidda, amma waɗansu daga cikinsu ba su taɓa zuwa ma bakin ruwa su je su shiga ba. Shi yasa wata rana manzon Allah ya yi mafarkin waɗansu sahabbansa a cikin jirgin ruwa wanda za su je yin jihadi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake su. To lokacin da Annabi ya yi wannan mafarki a gidan wata baiwar Allah ce, shi ne da ya farka yake faɗa musu, sai matan ta ce, ya manzon Allah, ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni a cikinsu. Sai manzon Allah ya ce, na yi miki addu'a, ke ma kina cikinsu. Kuma a kwana a taki sai ga ta faɗa, sun tafi da mijinta jihadi. Ka ji masu tafiya da matayensu jihadi. Yanzu ko in an yi fasting ɗinku karatu ma ba ku tafiya da matayensu. Ya kamata ya yi, idan kana da mata guda biyu ma sai a rinka abin da ake kira da rotation. Wannan taje ta ɗana, wannan taje ta ɗana. Wannan karan idan aka zo aka tura ka aka mayar da kai ƙauyen Kufilu, za ka je ka yi tafsiri, to sai ka ɗauki amarya. Lokacin da aka tura ka kafin malaki, kuma sai ka ɗauki uwar gida. don haka je aka tura karan da aka tura ka ninge kuma sai ka debe su duka don ningawa sai a hankali eh Allah ya kiryar da su Allah ya kiryar da mu gaba daya to saboda haka wannan baiwar Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya taimake ta ita ma sai ta fada cikin waɗannan masu jihadi bayin Allah na musamman to a zamanin annabi akwai jirage sai dai jiragen nan mafiya yawa wato in an kwatanta da na yanzu za a ga wato akwai bambanci mai yawa tunda ko mu local jiragen mu da suke na ruwa a kanan inda suke da ruwa da yawa za a ga jirgi kwale-kwale wanda yake mutumin kauye ki ya kera wannan ya sassake wannan kwale-kwale amma tana daukan mota mota kuma da kaya shine wala hul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lami amma da aka ce kal a'lami kaman manya-manyan duwatsu wanda suka ketare suka nausa sararin samaniya to kun ga wannan ana nufin manya-manyan jirage na ruwa musamman ma a zamanin nan tunda a wancan lokaci babu su tuta kawai suke sawa za ka ga tutan nan abin da yake kada ko kuma tuta ne ko menene maimakon a rinka tura ruwa da hannu to shine sai a sa wannan tuta domin iska ta rinka kadawa a tsakani yana tura jirgin to amma yanzu za ka ga jirgin ruwa ne amma yana da hawa-hawa ya kai goma yadda ake gidan sama hawa goma haka jirgin ruwa ake yi hawa goma kuma kowane hawa da abin da yake dauka ai kaman jirgin sama ne jirgin sama da kake gani akwai jirgin da aka fitar da kaya daga cikinsa wallahi tsorata za ka yi don idan an gwada maka kayan aka ce ka zo ka shiga za ka ce kai wannan jirgin su mutowa zai yi amma zai hau kyan ya yi yawo a sararin samaniya kyan ku sauka lafiya kayan da za a fitar daga cikin jirgin ruwa jirgin saman ba za ka gani ba jirgin kasa yana da wannan to gariki za mu ce yana hawa kan doron kasa amma jirgin ruwa kaya mai nauyi a sanya ki a cikin jirgin ruwa kamar siminti ton 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 iri daban-daban ko shinkafa ko gishiri ko shuga ko kuma yadudduka ko kwantena wanda yake da masu nauyi da marasa nauyi amma duk da haka ba zai nutse a cikin wannan ruwa ba wannan aini ima ce kuma duk tarkacen da yake ciki abubuwan da kuke amfani da su ne na yau da kullum to ubangijin da ya muku wannan me yasa ba za ku gode masa ba shi yasa a karshe yake fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku waɗannan manya-manyan jirage kal a'la kaman duwatsu kal jibali fi kibariha kaman manyan duwatsu a doron ƙasa wa ma fiha min al matajiri wal makasib da abin da ke kunshe da su na harkokin kasuwanci da abubuwa na sana'o'i al manqula min quturin ila quturin wanda ake ɗaukowa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa wa iklimin ila iklimin daga wata nahiya zuwa wata nahiya bayanin da suka yi ma suka ce duk wani abu mai nauyi akan ka ɗauko a jirgin sama gara da kuma ka jirgin ruwa dun ya fi arha shi yasa wani lokaci yake samun bambanci na farashin kaya musamman kayayyakin da ake shigo mana da kasashen waje ake shigo mana da su akwai wanda yake zuwa ta ruwa akwai wanda yake zuwa ta sama akwai wanda yake zuwa ta smuggling ta hanyar da ba a yadda da ita ba kenan kamar yadda su suke fali tunda dama ana bin kwale-kwale ne to shi yasa in aka zo za a ga iri ɗaya ne amma za a ga farashinsu da bambanci saboda harajin da za a ɗora da kuma biyan kuɗin da za a yi na daƙon wannan abin da yadda ya zo wanda suna cewa abin da ya zo ta cikin ruwa ma ya fi arha kuma kun ga wanda ya zo ta cikin ruwa ya fi hatsari domin saboda idan ya nutse wato za a yi hasara mai yawa kwanakin baya akwai wani jirgi na wata ƙasa da ya makale a ƙasar Misra a ainihin Suez Canal nasu wanda yake sun yi bayani sun ce a kowace rana suna hasaran wajen biliyan nawa ne kamfanin ma sun faɗi hasaran da suke yi saboda ana kai kayayyaki wa mutane ana dawowa da su a ɓangarori daban-daban na duniya to me yasa ba za a gode wa Allah ba bisa waɗannan ni'imomin da Allah ya yi mana mai ma fihi salahun linna wanda yake abubuwan jin daɗi ne na mutane fi jalbi ma yahtajuna ilai ana kawo musu abin da suke bukata min sa'iri anwa'il bada'i na ainihin abubuwan tarkace ko haja iri daban-daban shine kaman commodity ولهذا قال سبو لأكل غيتي فبأي آلاء ربكما تكذبان wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa saboda haka ku shiga taitayin ku ku shiga hankalin ku sai Allah yake me
kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
To waɗannan ayoyi su kuma suna mana kakedi ne ko kuma gargadi ne, ga su ayoyin ba su da yawa amma kuma akwai magana mai nauyi wanda take da nauyi ko take da muhimmanci a cikin su. Abinda Allah ta'ala yake kullu man 'alayha, duk wanda yake kanta duniya ko sama ko kasa ko cikin duniya, 'alayha akanta fiha a cikinta, ai kaman da turanci ne a ce on da in, a ce in the town, on the town, in the town, on the town, sun ce akwai inda ake amfani da waɗannan amma kusan za a ga ma'anonin su ɗaya ne. Tunda yan aka ce in the town yana cikin garin, on the town yana cikin garin, don ba zai hau garin ya zauna ba, ko ka taɓa gani wanda ya hau gari ya zauna? To ko yana fada nema a can gidan sama na fada, ai ba za a ce ya hau garin ya zauna ba. Saboda haka shine in the town da on the town, saboda haka alaiha wa fiha, ala duniya wa fi duniya, ko ala al'ardi wa fil ardi, yana saman kasa ko yana cikin kasa, ko kuma duniya ake nufi? Domin idan an yi maganan duniya hala sama da kasa kenan gabaɗaya. To tunda aka ce kullu man 'alayha fan, wannan malamai suka ce kullun kulliya ne, duk wanda yake cikin ta duniya to mai karewa ne, ko akwai abinda ba zai kare ba? Babu. Abinda ba zai kare ba shine wa yaqa wajhu rabbika, wato fiskan ubangijinka shine mai wanzuwa, dhul jalali wal ikram, amma komai zai kare. To ga kidi ana tafiya a hankali a hankali, masu mutuwa suna mutuwa, masu lalacewa suna lalacewa, waɗansu kuma suna farfadowa, bi ma'ana waɗansu suna tasowa, waɗansu suna tsirowa. To amma ran da aka zo aka yi hurin kaho gaba ɗaya, to fa kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, hatta mala'ikan da ya hurin kaho za a ce kai ma ka kwanta dama. Allah ki kadai za a bari ya ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar, saboda babu wanda zai bada amsa sai Allah ki kadai. To amma daga lokacin da aka yi hulin kaho har ya zuwa lokacin da za a yi takin duniya a tayar da ainihin halittu waɗanda za a yi musu hisabi, to waɗansu malamai sun yi nazari kamar yadda Imam Suyuti ya tattara, an ce akwai waɗansu halittu da su ba za su lalace ba gaba ɗaya, wato ba za su mutu ba, sai dai kuma hayyacin da suke ciki ba za su iya tabuka komai ba. Shine yake samaniyatun hukumul baqa'i ummuha min al-khalqi wal baquna fi hadhil adam, fi hadhil adam ko fi hayyadil adam huwa al-arshu wal kursiyyu narun wa jannatun wa arwahum wa ajbun wa arwahum kazallahu wal qalam. Waɗannan su ne guda takwas. Lokacin da aka yi hulin kaho komai zai lalace amma banda al'arshin Ubangiji. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum thamaniya, waɗanda suke ɗaukan al'arshin Ubangiji mala'iku ranar takin alkiyama. To lokacin da aka yi hulin kaho al'arshin Ubangiji ba zai lalace ba, yana nan amma komai sai ya lalace. Tunda yadda ayoyi ma suka faɗa irin izas sama'un shakkat ko izas sama'un fatarat da sauransu, izas shamsu kuwirat, ai ana nufin rikita duniya za a yi. Shi yasa komi ƙwarewanka da komi wayonka wallahi sai ka rikice. Tunda ko ɗakinka ne ko gininka ne yana ɓamɓarowa, fita za ka yi a guje. Ka taɓa gani wanda yake ganin ɗakinsa zai rushe ko gidansa zai rushe ya tsaya? Zai yi ƙoƙari ya ceci matarsa ko ɗansa, amma in ya ga zai rutsa da su gaba ɗaya zai ce to da a yi biyu babu, to gara a yi ɗaya. Fita zai iya ba su. Kuma ko gobara ce ta taki, mace za ta ɗauki ɗanta in ta ga abu ba zai yi ba, haƙura za ta yi. Tana ji tana gani ɗanta ko ‘yarta za ta ƙone a cikin gobara. Kai ma kana ji kana gani matarka ko ɗanka ko ‘yarka ko mahaifinka ko mahaifiyanka. kana ji kana gani saboda haka komai lalacewa zai amma banda arshin ubangiji wal kursi sai kursiyin ubangiji wannan kima alqur'ani ya ambace shi ba ana ce ayatul kursi ba saboda akwai aya akan wannan shine huwal arshu wal kursi narun wa jannatun aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitti wuta tana nan kuma Allah ya halitti aljanna tana nan saboda haka ko an yi tashin duniya ko ba za su lalace ba sai dai a daga sama da kasa duka tunda Allah ta'ala zai nade sama kuma Allah ta'ala zai kwake gaba zai nade kasa gaba ɗaya za a daga su amma wuta tana nan aljanna tana nan sannan wa ajibun da wani dan kankanin abu a kwankwason kowane dan adam wannan ana kiransa ajibu zana daga gare shi aka tsora ka halitta kuma duk gaba ɗaya idan mutum aka sanya shi a cikin kabari zai lalace amma wannan abin ba zai lalace ba don kasa ba za ta ci ba saboda haka ba zai lalace ba kuma wa minhu yurakkab ranar tashin alkiyama daga wannan ajibu zanabi wanda ko da ka sa microscope ba za ka iya ganin sa ba Allah tabaraka wataala ya riga ya halicci wannan tuntunin gwargwadon abin da ka haɗe gwargwadon yayan da za ka haifa kwarai da gaske saboda haka in ka gama haihuwa to gwargwadon abin da ka haɗe ne ka haifa don babu yadda za a yi a samu kani Allah ya riga ya kaddara shi wa kana qadaran makadura saboda haka ajibu zanab yana daga cikin waɗanda yake ba sa lalacewa su ba sa mutuwa Allah ta'ala ya riga ya aje su amma ba su iya tabuka wani abu tunda idan ka gan su ba za ka iya gane wannan Ashiru ne wannan Yakubu ne wannan Adamu ne wannan Sadiq ne wannan kaza ne ba za ka iya ganewa ba sai idan Allah ta'ala ya mayar da halittan kowa ya tashi to sannan za ka gane wannan wane ne wannan wane ne wa arwahum sai rayuka rayuka waɗanda Allah ya sanya su a cikin gangan jiki na mutane da aljanu mazansu da matansu kuma suna nan suna ajiye a cikin gidan aljanna waɗanda suke gidan wuta suna cikin gidan wuta kuma ko da an zo an yi ƙarau to ba za su gare ba amma kaga ake wannan gangan jiki naka hoto ne kawai don kaci kayi nauyi a makara to in ka je lahira kai za ka yi bayani da wanda bai nauyi ba duk kusan ɗaya ne in kai kayi nauyi da haramu za ka yi bayani wanda bai nauyi ba ya zama ɗan feret kaga shi zai samu sauki wajen hisabi domin waɗansu za su ce su wai bari su ci abinci domin a ɗauki makaransu da nauyi to wannan ba riba ba ne a ɗauki ayyukanka da nauyi mala'iku su ɗauki ayyukanka kyawawa da nauyi wannan ita ce mafita amma ba ka cika koshi ba shine wa arwahum to a ƙarƙashin waɗannan wa arwahum shine ake cewa akwai mala'iku akwai waɗansu mala'iku da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karar da su ba amma ba za su iya tabuka komai ba shine wa ajibun wa arwahum kazal lawhu wal qalam haka ma lauhin ubangiji lauhul mahfuz sannan alkalam nun wal qalami wama yasurun to waɗannan abubuwa guda takwas kamar yadda Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ya jero su a cikin waɗannan abuya to suna daga cikin waɗanda ubangiji ya kaddara su din nan ba za su lalace ba kwata-kwata amma komai zai lalace sai dai kuma waɗansu masu sharhi sun yi ƙarin bayani sun ce akwai hurul ain su ne 'yan matan gidan aljanna waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin halicce su na musamman a ƙarƙashin wannan akwai yara 'yan ƙanana waɗanda ake kiransu wildanun mukhalladuna yara 'yan ƙanana a cikin gidan aljanna wanda in ka gansu su dama aljannan aka halicce su kiwon aljanna ne ya za a gansu bulbul abin sha'awa amma ka ga ana za ga yaran jiyariye ne da ina ne su ne bulbul kana taɓa mutum kamar da jini amma in ka taɓa sai ka ga wawa ne amma suna aljanna za ka samu su masu hankali ne masu natsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su domin ya inganta rayuwar masu zama a cikin gidan aljanna to kaga wannan an samu kari kenan ba su tsaya akan takwas ba za a iya kai su tara ma ko goma wannan kuma kowane bangare akwai nassin da ya tabbatar da haka ba wai tunani ne zalla ko kuma ganin ya dace ne ko ina ganin kaza ne a'a wato da ilimi ne aka tabbatar da wannan saboda haka ya kamata kai dan adam ka tsorata duk mulkinka duk karfinka duk ainihin bunƙasanka duk lafiyanka kullu man alaiha fa duk abin da yake bayan ƙasa sai ya lalace wannan bakin karfe da kake gani wani lokaci za ka yi kokari ka karya bakin karfe ka gagara karya ki don haka zo takin duniya yadda ka san ruwa haka zai zamo narkewa zai yi daman karfin waye bakin karfe Allah waye dalma Allah waye farin karfe duk Allah ne yayi yasa zai lalace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda zai wanzu shine fiskan ubangijinka ma abucin girma da ainihin karama yukbiru ta'ala ubangiji ta'ala yana ba mu labari anna jami'a ahlil ard lalle wadanda suke bayan kasa gaba daya sai yasabuna za su tafi wa yamutuna ajma'un gaba daya za su mutu wa kadhalika ahlus samawat haka ma wadanda suke cikin sammai illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kawai ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم باب ابيند زي ونزو زي رغي الدنيا سي الله تعالى كي كاي فان رب تعالى للي اوبنجي مدوكي وتقدس وند يك يا تركك لا يموت الله بايا متوا بل هو الحي الذي لا يموت ابدا الله تعالى كي ني رايي وند بايا متوا هر ابدا yasa yanzu zaka rike wani ko madogara ko wani ubangida ko kuma madafa ko kuma abinda zaka amince wanda a koyaushe yana tare da kai to ka rike Allah amma an ka rike wani dan adam to fa wata rana za a zo a ce gaki baya nan to ran da baya ne kikenan kaga kai ma baka nan an gama da kai kenan amma in ka rike Allah kikenan wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu ubangiji ta ala ce ka dogara ga Allah wanda yake rayayye ne baya mutuwa نعم بل هو الحي الذي لا يموت ابدا قال قتاده امام قتاده ايتي انبانا بما خلق الله يبا مو لبارين ابين ده حالتا ا cikin sammai da kasai da duniya gaba daya kuma an ba'a sannan ya ba mu labari anna zalika kulluhu fanin to abin da ya halitta a cikin kasa a duniyan nan mai karewa ne abin da kake gani kana jin mamaki kana jin mamaki kana ganin yadda aka yi shi to wata rana zaka neme shi karaka ko da yake mu na zamanin yanzu muna ganin ayoyi iri daban-daban ka dubi inda ake girgizan kasa zai yi girgizan kasa kaga dutsen da ba a tsammani zai tsage sai ya tsage mutane su shiga ciki bayan kasan kuma ta daidaita sai dutsen ya hade zaka ga ga matsaganta amma ya hade walansu mutane da suke kan duwatsu to balle wanda suke bayan kafa za a yi gini hawa 100 ana dan girgizan kafa kalan sai ga ya kakkare wanda ya ji rodi kenan to me saboda duk wanda yake zuwa kasan Saudiya tunda inda muka fi tafiya kenan ke yasa muka fi buga misali da Saudiya tunda mutanen mu suna zuwa suna ganin abubuwan da yake gudana da irin gine-ginen da ke wajen idan za a yi gini mai tsawo a Saudiya daga ana tone rami sai an yi wani gini kamar masallacin nan wani ma ya fi masallacin nan sai an tone rami shi yasa suke kewaye shi suna yin kashedi mutum ba ya zuwa kusa da wajen saboda kun san rami in ka je idan ba natsuwa kake da shi ba Hajijiya zai iya daukan ka Hajijiya za ta iya daukan ka in ta dauke ka za ta wurga ka cikin ramin kuma halaka za ka yi don kafin ka je kasa za ka mutu kuma da na'ura suke shiga suke fita idan da za ka leka ka hau wani gidan sama za ka iya lekowa wallahi in ka ga ramin da ake tonewa kafin a dora gidan sama sai ka ji Hajijiya ta kama ka bayan waɗansu watanni ko shekaru in ka koma sai ka je ka ga wani shirgegen gini ne amma sai ga motoci suna shiga kasa sai a ce maka wajen parking ne ko kuma kasa sai a ce maka ofisoshi ne tunda ko masallacin Makka akwai gidan kasa akwai masallaci a ƙasa mutanen da suke ƙasashe masu sanyi ko idan masallaci ya cika ya batse sai su bude ƙasa amma kai ɗan Najeriya da wuta yake tangal-tangal in ka kukura ka shiga wajen ka yi awoyi masu yawa to sai ka nemi maganin mura saboda ai babu iska ta ainihin duniya babu ta inda iskan duniya za ta shiga, dole iskan na na'ura ne. Shi yasa ake sa central air conditioning ta ko ina, amma saboda cikan mutane wani lokaci za ka ji wannan AC din kaman ma yana raguwa. To amma kai da baka saba ba zai maka illa, yasa ba kowa ne yake shiga ba. Amma waɗanda suke ƙasashe mai tsananin sanyi za ka so kuma inda suka fi so kenan. Wannan cikin ɗakin Ka'aba ne fa, kai kana ƙarƙashin ƙasa amma saman ka hawan masallaci ne kaman guda uku ko huɗu. Ƙarƙashin ƙasa aka rarike aka yi wannan masallaci a wajen. Masallacin Ka'aba akwai wannan, masallacin Madina ainihin shi ƙasan masallacin ne kawai ba rarike ba. Saboda mai saboda gari rayin rikewa za a iya jiskan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina jin shi yasa haraba, wannan haraban da kake gani na masallacin Madina, to ƙasansa wajen fakin ne, da wajen alwala, da wajen wanka. Kuma abinda zai baka mamaki, akwai hawa na ɗaya ko sauka na ɗaya da sauka na biyu da sauka na uku. To in takin duniya ya same ka sauka na uku, kana jin kafin ka fito a filin alkiyama, ai kaga ba a daɗe. Amma wani lokaci ba za ka iya ganewa ba, ba za ka iya ganewa ba. Saboda haka ayoyin Allah da halittunsa suna da yawa. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk waɗannan abubuwa masu karewa ne, mafi du'a ilmatur. Akwai wani addu'a ko wata addu'a da aka samu ta musamman wanda mutum zai ce ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, ya badi as-samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu, aslih lana sha'nana kulla wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ayn wa la ila ahadin min khalqik. Me yasa ya kawo mana wannan? Saboda Allah rayayye ne mai iko akan dukkan komai. Sai dai kuma mun an duba za mu ga kaman an hada bangarori daban-daban ne. Ya hayyu ya qayyum, wani ya tashi addu'a zaka je na ce ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wannan suka ce lakanin da Allah ya bada waɗansu kenan. Wani ya yi addu'a da ya hayyu ya qayyum, nan da nan Allah yake karba. Wani kuma ya zal jalali wal ikram, idan ya yi addu'a da wannan Allah tabaraka wataala yana karba. Wani kuma la ilaha illa an, la ilaha illa an, sai ga idan ya yi addu'a Allah tabaraka wataala zai karba. Wani kuma ya badi as-samawati wal ard, ya badi as-samawati wal ard, ya badi as-samawati wal ard, wannan kawai idan ya yi sai kaga Allah tabaraka wataala ya karba. Kaga waɗannan kamar shimfila ne. Ya hayyu ya kai rayayye kai kadai, ya qayyumu ya kai tsayayye mai iko, mai cikakken iko kai kadai, ya bari as-samawati wal ard, ya wanda ya kirkiri sammai da kasai da abin da ke cikinsu, ya zal jalali wal ikram, ya ma'abucin girma da karanci, ya Allah la ilaha illa an, babu abin bauta da gaskiya sai kai kadai. Bi rahmatika nastaghith, muna neman gudumawa da rahamanka ya Allah. Aslih lana sha'nana kulla, wato ka gyara mana sha'aninmu gaba daya. Haka ce duk mutumin da abu ya rikice masa ya rasa yadda zai yi, to yana daga cikin addu'an da ya kamata ya ringa yi kenan. Kamar da al'amari zuwa ga Allah. Akwai kuma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha kayta sahla. Wannan ma idan al'amari ya rikice maka abinda za ka yi ta yi kenan. Ko in ka shiga wani wato sulkukuki ka gagara fita, ka kasa gabas, ka kasa yamma, ka kasa motsawa, sai ka ji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. To inda gaske kake yi sai Allah tabaraka wataala ya kubutar da kai. Saboda haka wala takilna ila anfusina tarfata ayn, ya Allah karka bar mu da dabarun mu. Domin idan an barka da dabaranka, ko kai waye, ko kai farfesa ne, ko shekaran ka ɗari da wani abu ne, idan an barka da dabaranka wala ba za ka yi komai ba. Dole sai ka nemi taimakon Allah. Wala ila ahadin min khalqi, ya Allah karka dora abincinmu a hannun wani, ya Allah karka dora rayuwarmu a hannun wani, ko walwalanmu a hannun wani, ko jin daɗinmu a hannun wani. Yanzu kuna ji idan da wato inda Najeriya an samu dama, an samu cikakken dama, kun san numfakin nan da muke jada sai mun biya. Ko kuma in za ka shaƙa to sai dai ka shaƙa kanan, amma za a ce duk jan numfakin da kai sai ka biya. Amma kaga komai an sa masa ba amma numfashi an sa masa ba ba su isa ba saboda haka ya Allah da kai ne muka dogara kada ka jingina mu zuwa ga kowa ya Allah kai mana rahama wa hadhihi al-aya ka qawli wato wannan aya ta dace da fadin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai halaka amma banda Allah mun riga mun yi karin bayani a can baya saboda haka wannan girmama Allah ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace to fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wa yaqu mutane da aljanu da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ku duniya yace ku yi walwala to amma fa ku sani akwai karewa saboda haka kun yi biyayya za ku samu sauki in kun yi taurin kai ma to za ku sha wahala inna rabbaka labil mirsad domin ubangijin ka yana nan a madakata abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته